الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne bo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 3 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 6 ga watan 3 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda 2 da fadakarwa daya tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin kewaya an gane ko kewaya wata bid'a ce wadda aka zo da ita aka shigar da ita cikin abin da ya shafi jana'iza anan dai mu da magaran mun san da wannan bid'ar me yiwa in ka tafi wani yanki kwata-kwata ba su san da ita ba me yiwa nan in ka je muradiyan muradi ba su san ba ma wata kewaya sai dai ka samu su ma wata bid'ar su ta daban wanda suke wanda mu ma anan ba mu san ta ba ita wannan bid'a ta kewaya wanda zaka ga da jijjihi da duhu-duhu bayan an gama sallar asuba gungun jama'a sun kama hanya zuwa makabarta wai za a je a yi kewaya to wannan kewaya kwata-kwata ba ta da asali a cikin addini abinda masana suka tabbatar da asalin ita wannan bid'a da aka kirkire ta aka cusa ta a cikin abinda ya shafi jana'iza musamman a irin wannan yanki namu cewa da idan aka binne mamaci wanda galibi akwai namun daji an gane ko ba sa nesa da gari kuma so da yawa sukan zo sukan je su tona to shine wai da safe sai a je a kewaya a ga wannan kabari ya kwana lafiya ko kuma wani naman daji ya tona shine asali to a yanzu maganar naman daji ba maganar wani kilkeci ko wata kura ko wani zaki ko wani damusa ko zo mu aka ce ka kama shi anan sai ka ci kiloluwa sun wuce a lissafa amma har yau ita wannan kewaya yin ta ake kuma makabartin a zagaye suke kuma har ma da kyauraye da makullai shikenan abun kawai kaga daga al'ada ne a je waya a kewaya a ga cewa kabarin ya kwana lafiya ko wani naman daji ya tona a dan gyara a maida a rufe shine fa asali kawai sai aka maida abun ibada to wani yakan iya ce maka to ai mun je addu'a ce muke masa in dai addu'a ce ai ba sai kun je ba to wani sai ya ce to ai ziyara ce to ai ziyara ba take banta ba da wannan lokaci ko kuma bayan asuba kuke zuwa ba kwa zuwa da hantsi ko kuma bayan azhar ko da la'asar ko da daddare ba kwa zuwa ita kuma ziyarar makabarta ba ta da wani lokaci kayyadadde kuma wannan kewayar da suke bakin iya kwana uku ne daga kwana uku shikenan an dakatar da ita dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani wannan kewaya da ake zuwa idan mutum Allah ya masa rasuwa an binne zuwa kwana uku ana zuwa da asuba a je a kewaye bayan sallar asuba a kewaye kabarin sa wannan kwata-kwata bid'a ce ba ta da asali a cikin addini haramun ne tambaya ta biyu dan uwa yake cewa menene bambanci tsakanin idda da istibra'i ta kasu ta rabu istibra' nau'i ne daga cikin nau'ika na idda wanda ita idda akwai iddatul wafa wadda ake kiranta takaba akwai iddatu talaq idda wadda take ta saki sannan akwai istibra' ita iddatul wafa domin cikar fa'ida ita ce takaba wanda mace mumina idan Allah ya ma mijinta rasuwa to Allah ya wajabta mata yin idda ta takaba tsawon wata hudu da kwana goma da zaran miji ya rasu ta shiga takaba menene takaba nisantar dukkan wani kayan ado kayan kwalliya abin da ya shafi kwalli da jagira da jambaki da lalle da turare da mai wanda yake mai kanshi da kitso wanda yake na ado da sanya tufafi waɗanda suke na ado wajibi ne akan ta kaurace ma dukkan wani kayan ado kayan kwalliya tsawon wata hudu da kwana goma kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra abu na biyu wajibi ne akan ta ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa sai an kai cikar wata hudu da kwana goma idan gidan nashi ne ko gidan haya ne ya danka kudaden watannin da za su zo gaba ko kuma su masu gidan za su iya mata alfarma ta ci gaba da zama har ta gama ta kaba to wannan wajibi ne ta ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa haramun ne ta kaura ta koma wani gida sai dai da larura sai da uzuri abu na uku shine duk wanda ya zo mata da zancen aure dole ka taka masa burki ta ce a ba lokacin bane ba sai an kai cikar wata hudu da kwana goma sai ta gama ta kaba sannan wani zai iya zawa ya kawo takarar shi wannan abubuwa uku sune iya ta kaba akwai idda ta saki duk matan macen da aka saka to wajibi ne ta yi idda kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda to in mace mai jini ce tana yin al'ada daga ran da aka sake ta iddar ta ba ta gamawa sai ta yi jini uku idan ta yi jini uku to ta kammala idda a lokacin nan bazawarai suna iya kawo takara wanda Allah ya sa raban shi ne ya cirke an gane ko jini uku in wani uzuri ya gitta mata na shayarwa ko kuma rashin lafiya ya jinkirtar da zawwar jini to ba maganar gama idda fa sai randa wannan uzuri ya gushe ta yi jini uku sannan idda ta kare domin akwai kuskure na da yawa daga cikin mata waɗanda aka sake su suna shayarwa domin galibin mata in suna shayarwa ba sa al'ada to kawai daga an sake ta tana shayarwa al'ada ba ta zo mata da zaran ta kilga wata uku sai ta ce wai ta gama idda sai ta yi aure wannan kuskure ne wannan shayarwa sai kin gama shayarwa jini ya fara zawwa kin yi jini uku sannan idda ki ta gama haka nan in rashin lafiya ta jinkirtar da zawwar jini to sai rashin lafiyar ta gushe al'ata yi al'ada sau uku sannan idda ta gama ba wata uku ba duk macen da take yin jini idda ta jini uku ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ubangiji ta'ala ya ce matan da aka saka su yi jira ga kawunan su jini uku ko kuma ka ce tsarki uku to don haka shi wannan jini uku in a cikin wata biyu ta yi jini uku shikenan iddata ta gama kai in a kwana 45 ma ta yi ta gama domin akwai macen da a duk wata al'ada sau biyu take yi wani daga cikin magabata shine alqadi shurai yana daga cikin tabi'ai wanda almajiri ne na aliyu dan abi talib babban alkali ne daga cikin manyan alkalan musulunci yake cewa inda mace za ta zo masa da shaida akan cewa a cikin wata ɗaya ta yi jini uku yace zai iya gaskata ta saboda an samu matan da a cikin wata ɗaya za su yi al'ada sau biyu in kwa kasancewar mace ba ta yin jini saboda dattijantaka shekaru sun tura ta ba shekara 50 baya jinin al'ada ya daina zawwa ko kuma yarinya ce karama wadda aka aurar da ita bata fara al'ada ba sannan aka sake ta to wannan sune iya iddas wata uku daidai daga ran da aka sake su da wadda take dattijuwa ta daina yin jinin al'ada da yarinya karama wadda bata fara yi ba iya abinda Allah ya dora musu na idda wata uku daidai kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid na uku macen da take da ciki gama iddar ta shine haifi cikinta idan mutun ya saki mace da ciki bayan sakin ta da minti daya sai ta haife wannan ciki shikenan ta gama idda a lokacin nan ma in ta samu wani bazawari ana iya daura mata aure kahin ta kwashi kaya ma a lokacin nan ma ana iya daura mata aure domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki ajalin gama iddar su Ubangiji ta'ala yace haife cikin su don haka idan mutun ya saki mace da sabon ciki to kafin dai ta haife wannan ciki ko wata 6 aka yi ko wata 7 ko wata 8 in dai kafin ta haife to yana iya dawowa da ita idan saki ne na farko ko saki na biyu amma da zaran mace ta haife ciki wanda aka saka to ta gama idda sannan akwai iddar da ake kiranta istibra ne ake cewa istibra shine neman kubutar mahaifa a tabbatar da cewa babu dan wani a ciki shi ko istibra ya shafi misali matar da take shashanci take zaman banza ko wadda ta je tayi zina to wannan baya halatta a daura mata aure sai tayi istibra'i shine jini guda a tabbatar da cewa wannan zina da tayi babu ciki bata samu ciki ba haka wadda take zaman banza take zaman kanta an gane ko idan ta tuba aure za ta yi to wannan baya halatta sai tayi istibra'i menene istibra'i jini dai wata dai ketara take nan ta tabbata ba ta da ciki haka misali baiwa wadda mai ita yake kusantar ta idan ya kai ta kasuwa ya sayar wani ya saya ko kuma yayi kyauta da ita ga wani ko ya bada ta sadaka ga wani to wanda aka ba sadaka ko wanda aka ba kyauta ko wanda ya saya baya halatta ya kusance ta sai ya dakata ta yi jini guda wannan jini guda shine ake kira istibra kenan a tabbata cewa ba ta da ciki sannan fadakarwar mu shine muna cikin wata na Sha'ban wanda wata na Sha'ban yana ɗaya daga cikin watannin da aka sunnanta mana yawaita azumi a cikin shi kamar yadda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mana da haka akwai hadisi a cikin sahihai cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi azumi hatta na kula la yufdir har sai mun ringa faɗa mun ce manzon Allah ba zai ajiye ba sai ya cike wata gaba daya wa yufdir tace wani watan ko manzon Allah sai ya ki yin azumi hatta na kula la yasum har sai mun ce a wannan wata mai yuwa kwata-kwata manzon Allah ba zai yi azumi ba tace wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istakmala siyama shahrin illa ramadan tace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cike wani wata gaba ɗayan sa da azumi tun daga farko har karshen sa tace in banda watan ramadan shine kadai watan da manzon Allah yake azumcewa gaba daya sai tace wa ma ra'aituhu akthar siyaman minhu fi sha'ban tace babu wani wata da naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawaita azumi in banda wata na sha'ban ma'ana babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawaita azumi na nafila a cikin shi sama da watan sha'ban wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda na fa'idantar da mu sunna ce mustahabba yawaita azumi a cikin wannan wata na Sha'ban duk wanda Allah ya bashi dama to yayi kokari ya yawaita azumi na nafila a cikin wannan wata haka hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda ko mu ce Allah ya kara musu yadda yake fada qultu ya rasulullahi nace ya manzon Allah lam araka tasumu min shahr min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban Usama Allah ya kara masa yadda yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi bana ganin kana yawaita azumi a cikin wani wata daga cikin watanni irin azumi yawaita azumin da kake a cikin watan sha'ban qala sai manzon Allah yake cewa zaka shahrun tagaffala an-nasu fihi an bayna rajabin wa ramadan yace ai shi sha'ban wata ne wanda mutane suka raukana gabarin sa shi ko yana tsakanin rajab da watan ramadan sai yace wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin watan sha'ban wata ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangijin halittu manzo Allah yace wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im dan haka ina fatan a daukaka aiki na zuwa ga ubangiji na halin ina azumi kaga wannan ita ce hikima wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin wannan wata na Sha'ban domin wata ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala manzon Allah yace ina so ina kauna ina fatan a zo da aiki na halin ina mai azumi to dan haka wannan shine ya tabbata a sunna amma watan da ya wuce watan Rajab wannan kwata-kwata dide da hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin Rajab babu hadisi ɗaya babu wanda ya inganta galibi in ma hadisai waɗanda suke na ƙarya wanda aka kirkira aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi wanda yake dha'ifun jiddan kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa littafi ya wallafa akan dukka ya tattara dukkan hadisan da suka zo a game da azumin watan Rajab daidai da hadisi ɗaya babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta har ma sun kebance ran 27 ga watan Rajab da wani azumi na musamman a irin wannan lokaci na hanyoyi na sadarwa ana ta watsawa a waya yau akwai wani azumi wanda yayi shi za a bashi ibada ta shekara kaza dukkan su hadisan ƙarya ne ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace dan haka watan Rajab in azumi zaka yi to kai azumin da yazo a sunna azumin litinin da alhamis ko 13 ko 14 15 ko kuma azumi na annabi Dawud ga wanda ya saba yi yau kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta amma kai wani azumi da sunan watan Rajab wannan sabanin sunna ne iya abinda ake bukata wannan wata na Sha'ban mu yawaita azumi domin wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin shi kamar yadda Aisha ta faɗa kuma hikima kamar yadda Usama ibn Zaid ya rawaito ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa kake yawaita azumi a cikin watan Sha'ban manzon Allah yace wata ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ina so ina kauna a daukaka aiki na halin ina azumi darasi ne ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna dai cikin wato littafin da ke bayani game da al'amuran da aka yi hani game da aikata su a shar'ance mun gama darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hani game da shine rahutu an gane ko shine at-tajassus wa at-tasammu li kalami man yakrahu istima'a wato shine at-tajassus rahutu ka ringa bincike game da aibukan jama'a shine ake kira at-tajassus dan haka wanda ya maida rahutan aibukan jama'a sana'ar shi shine ake kira jasus a larabci wanda shi kawai aikin sa bincike ya gano aibuka da laifukan jama'a ya je yana fada, to wannan shine ake kiran shi jasus, wanda tajassus haramun ne kamar yadda nassi ne na alqur'ani. Malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tajassasu, ubangiji ta'ala yake cewa kar ku yi bincike game da aibukan jama'a. Kaga wannan hani ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa mu'mine cewa kar su ringa bincike game da aibukan ƴan uwansu musulmi, kamar yadda kai baka so wani ya bincika aibinka ka kunyata a cikin jama'a, to haka baya halatta ka ringa bincike kana bin duddigi game da aibukan mutane, ka ringa neman labari sai ka san menene na aibin jama'a. To haka at-tahassus kenan shine, in aka ce at-tahassus kokarin jin zancen mutumin da yake ki yana kyamar wani ya ji zancen sa, ka ringa famar sai ka saci miwane suke fada, sai ka ji menene suke fada, to wannan shi ma haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a hadisin da malam ya zo da shi a karkashin baban wala tahassasu wala tajassasu. Manzon Allah yace wala tahassasu, kar ku ringa bibiyar zancen mutane waɗanda suke ki wato wani ya ji zancen su, ku ringa bincike ku ringa famar sai kun ji me wani ya faɗa, alhali shi ko baya son wani, to wannan shi ma haramun ne. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Muttafaqun alayhi. Babu tahrimi ihtikari almuslimin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وقد سبق قريبا بقوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بقر الحق وغمد الناس. رواه مسلم. ومعنى بقر الحق دفعه ومعنى غمدهم اهتكارهم. وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. ما لم الله يجيك أنسنا فتا watuwannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam na hani game da muna nasatu game da ƴan uwanka musulmi ba tare da wata larura ba. An gane ku? Mutum ya muna nasatu da dan uwansa musulmi kuma babu wata larura wannan haramun ne wanda munana zato shine ake kira tuhuma kamar misali kaya aka aji zuwa jimawa ƙasa ko sama sai aka buga aka rasa wannan kaya sai ka ce a ai na ga wani ya dan zagayo nan to kaga ka munana masa zato ka munana masa zato me yasa bakka da tabbas ko kuma kaya ajiya kalaluma kalaluma ka ji shiru sai ka ce yanzu haka wani yayi tsiyar to kaga irin wannan munana zato ne ka bincika ka bi a sannu shine anan malam yayi babi na musamman babun nahyi an su'iz zanni baban dake bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala nahani game da munana zato bil muslimina game da ƴan uwa musulmi min gairi darura ba tare da wata larura ba ko kaga mutum da wata mata a tsaye shikenan kawai maimakon ka kyautata masa zato a sai ka munana ai na ganshi a waccan kwana shi da wata a tsaye to shine anan malam yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayar na cikin suratul hujurat ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhal ladhina amanu ya ku mu'minai ma'ana ya ku wadanda kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa ubangiji ta'ala yace ijtanibu katsiran minadh dhann ku nisanci da yawa daga cikin zato an gane ku ku nisanci me yawa daga cikin zato sai yace inna ba'dha dhanni ism ubangiji ta'ala yace lalle shashin zato zinubi ne wani bangare daga cikin zato ubangiji ta'ala yace zinubi ne wani zatan ake nihi shine tuhuma kaga mutum kawai shikenan sai ka munana masa zato sai ka tuhumce shi da wani aiki wanda bai dace ba to wannan haramun ne amma ba kowane zato bane zinubi bayani ya gabata akwai zato wanda yake arraji wanda ake gina hukunce-hukuncen shari'a a kansa kamar yadda muka yi misali da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayan na cikin suratul baqara shine ubangiji ta'ala yake cewa fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha da yake cewa can da yace at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الشاهد إن ظنا أن يقيما حدود الله إن har sun yi zatan za su iya tabbatar da dokokin Allah to babu laifi suna iya komawa ma'aurata bayan rabuwa to kaga wannan shine ake kira az-zannur raji zato wanda yake mai rinjaye wannan ana gina hukunce-hukuncen shari'a a kansa amma zatan da ake kiran shi az-zannul marju shine ake kira tuhuma to wannan shi kuma haramun ne daukan zinubi ne dan haka wannan aya malam ya shigo da ita domin fa'idantar da mu munana zato game da dan uwanka musulmi haramun ne di yadda za a yi dan uwanka musulmi ka kyautata masa zato ka kyautata masa zato in ma yayi wani abu to sai ka yi kokari ka nema masa uzuri ta kan iya yiwuwa kaza ne misali ka gan shi da wata mata a tsaye to iya abin da ya kamata mai yiwuwa kanwar shi ce ko ƴan uwar shi ce ko matar shi ce haka ya kamata ka kyautata masa zato amma kar ka munana masa zaton cewa ai ka gan shi da wata a tsaye kamar yadda wasu daga cikin sahabbai zamu iske hadisi Safiya bintu Huyai Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a masallacinta a masallacinsa daddare ta kan kawo masa ziyara ta zo ta gaida shi masallaci domin gidanta yafi kowane gida nisa daga cikin gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ita tana zaune a cikin gidan Usama ibn Zaid in sun gama hira manzon Allah sai ya tashi sai ya rakota manzon Allah ya rakota suna tsaye suna tattaunawa wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata a tsaye cikin dare sai suka ringa duku-duku suna bin bango suna gaggawa manzon Allah da ya gansa sai ya ce ku zo ku zo ku zo suka zo manzon Allah sai ya ce kun ganta ba kowa bace mata ta ce Safiya sai suka ce ya rasulullahi ya yaza manzon Allah ya ce ina jin tsoron shaydani yake cewa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shaydani yana gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana duk inda ka san jini yana shiga to shaydani yana gudana a jikin dan adam manzon Allah ya ce ina jin tsoron ya jefa muku wani mummunan abu a cikin zukatan kuma ana ku muna na zato ku ce kun ga manzon Allah da wata mata a tsaye to dan haka a takaice in kaga dan uwanka musulmi da wani abu to iya abinda ake bukata a farko ka kyautata masa zato muna na zato game da dan uwa musulmi haramu ne kamar yadda anan Ubangiji ta'ala ya ce ijtanibu kaseeran minadh dhanni ku nisanci da yawa daga cikin zato zaton da ake kiran shi tuhuma inna ba'dadh dhanni ism lalle shashan zato Ubangiji ta'ala ya ce zinubi ne an gane ku shashan zato zinubi ne zaton da ake kiran shi tuhuma shine muna na zato game da dan uwa musulmi wannan laifi ne wanda yake babba sannan ma da sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin ya gabata nan kusa yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadhanna yace ku kiyayi zato manzon Allah yace fa inna dhanna lalle shi zato akdhabul hadisi shine mafi ƙaryar labari me ake nihi da zaton shine tuhuma shine yace iyyakum wadhanna ma'ana ku kiyayi tuhuma fa inna dhanna lalle tuhuma manzon Allah yace akdhabul hadisi shine mafi ƙaryar labari yanzu misali kamar yadda muka faɗa kaya sun dan bace sai kace na ga wane ya ke wayo wannan nan da bayan an je an bincika sai aka gaba shi bane ba wanda kuma galibi amuna na zato a tuhuma da kyal a cikin goma ake samun daya to anan ka tuhumci mutum goma a gomar nan da kyal aka samu dai taran nan yaya zaka yi da su kaga ka daidaita musu mutunci to dan haka tuhuma gaugawar tuhuma wannan haramu ne in dai ba tare da wata larura ba kamar yadda malam ya faɗa sai inda wata larura kamar misali abu ne aka yi kamar irin yadda a irin wannan lokaci kamar yake badawa in an yi wani laifi ɗan sanda suke zawwa su kwashe mutane a je a yi ta bincike wasu su ɗan yi kwana biyu sai bayan bincike dai sannan su gane menene matsayinsu in ba a same su da laifi ba to wannan larura ce in ba ta hanyar haka ba ba yadda za a yi a samu mai laifi an gane ko wanda an san unguwa ce wadda daman galibi waɗanda suke ɗan ta'adda a nan suke sai a tsare kowane titi wanda ma hanya ta kawo shi sai a hada shi in ya so bayan an bincika an samu masu laifi wanda ba su da laifi a ba su hakuri yanayin aiki ne ya ba da haka shine kina anan yace fa inna dhanna akdhabul hadis lalle tuhuma manzon Allah yace akdhabul hadis shine mafi ƙaryar wato labari ko kace shine mafi ƙaryar zanci ka tuhumci mutum kawai ka nuna ka muna na masa zato so da yawa in ka tuhumci mutum akalla a goma da kyal ake samun ɗaya ya dace to dan haka dai a takaice wannan aya da wannan hadisi malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan babi domin ya tabbatar mana muna na zato game da ƴan uwanmu musulmi haramun ne kar mu tuhumce su sai muna da tabbas kenan abinda lalle akwai larura to wannan shi babu laifi larura tana iya fakar da mutum zuwa ga haka sannan babi na gaba shine baban da ke bayani game da haramcin wulakanta musulmi. An gane ko wulakanta musulmi haramun ne, shine anan malin yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayan na cikin suratul hujurat, ya ayyuhal ladhina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shi ne Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku muminai, la yaskar qaumu min qaumin. Ubangiji ta'ala ya ce kar wasu jama'a su ringa izgili da ba'a game da wata jama'a, ma'ana maza kar su ringa ba'a game da ƴan uwansu maza, wanda kasance an gane ko, amma ba dan yana takaita cewa yana halatta namiji yayi izgili da ba'a ga mace wanda take mumina, a'a, kamar yadda al'adar abinda aka sani galibi na maza suna yin ba'a da izgili da ƴan uwansu maza, kamar yadda su ma mata suke izgili da ƴan uwansu mata, amma duka hukuncin ɗaya ne. Idan namiji yayi izgili da mace yayi mata ba'a, to tamkar ya ma dan uwansa namiji, kamar yadda ita ma mace baya halatta ta ma namiji, wato kamar yadda baya halatta ta ma ƴar uwarta mace ba'a da izgili, baya halatta ta ma namiji. Dan shi ne anan yace la yaskar qaumun min qaumin, kada wato wasu jama'a su ringa izgili da ba'a min qaumin game da wasu jama'a. Ubangiji ta'ala ya ce asa an yakunu khairan minhum, ya kusanta su waɗanda ake yi musu ba'a, ake musu izgili, su zamanto sun fi daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala a kan su waɗanda suke izgili da su. An gane ko? Ma'ana su waɗanda ake ma izgili, ake yi musu ba'a, ya kusanta abun Allah subhanahu wa ta'ala su suke da daraja da matsayi da martaba ɗuriya akan waɗanda suke yi musu ba'ar. Sai ya ce wala nisa'u min nisa'in, Ubangiji ta'ala ya ce kada mata muminai su ringa izgili da ba'a game da ƴan uwansu mata muminai, asa an yakunna khairan minhunna, ya kusanta su matan da ake yi ma ba'a, ake yi musu izgili, agun Allah su zamanto sun fi alkhairi game da matan da suke yi musu izgilin. Sai ya ce wala talmizu anfusakum, Ubangiji an gane ku kenan, wannan gaba tana tabbatar mana wulakanta musulmi haramun ne, domin in aka ce wulakanta musulmi shine yi masa izgili da ba'a, ka ringa aibanta shi yadda zaka zubar da mutuncinsa, ka sare da darajarsa, wannan ta'addanci ne ga musulmi, wanda dan uwanka musulmi abin da ya zama wajibi shine ka karrama shi, ka darjanta shi kamar yadda kai kake so a darjanta ka, a karrama ka, to haka baya halatta wato ka wulakanta dan uwanka musulmi. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al muslimu aklu muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Kenan yadda kai ba ka son a wulakanta ka, a ringa maka ba'a, a ringa maka izgili, to haka baya halatta ka ringa ma dan uwanka musulmi. To shine anan Ubangiji ta'ala yayi wannan hani, shine yace la yaskar qaumun min qaumin, kar wasu mutane su ringa izgili da ba'a min qaumin game da wasu mutane. Kenan in aka ce izgili shine ka ringa ma mutum ba'a, kana aibanta shi, kana masa abin da dai kawai darajar shi da matsayin shi zai tsaya. Ita kuma wannan, shi kuma wannan izgili wani lokaci yana kasancewa za ka yi ma mutum ta hanyar ko cewa mutum ne gajere ko dogo ne, ko kuma wato mutum ne wanda yake kibakiwa, ko mutum ne ramamme ko baki ne, ko abin da ya kama da haka, abin da ya shafi halittarsa ko tufafinsa ko kuma ɗabi'unshi da halayensa, har ma zaka ji wani yana kwaikwayon maganar wani da yanayin shi da sanansa wannan duka izgidi ne haramu ne duk abin da zaka yi wanda in dai akwai kaskanta dan uwanka musulmi akwai wulakanta shi sawa'an abin da ya shafi halittarsa ko abin da ya shafi tufafinsa ko abin da ya shafi halayensa da dabi'unsa to wannan haramun ne baya halatta ka ringa izgidi ka ringa ba'a da dan uwanka musulmi wanda shi lafazin qawm domin cikar fa'ida lafazi ne wanda yake banta da maza kamar yadda anan wasu malamai suka ce anan kaga anan cai la yaskar qawmun min qawmin wa ake nihi da qawmun kar maza su yi izgidi da ƴan uwansu maza dan haka sai aka ce kuma wala nisa'un min nisa'in kar mata su yi izgidi da ƴan uwansu mata dan haka wasu malamai suka ce in dai aka ce alqawm to mata ba sa shiga karkashin wannan lafazi inda a ce mata suna shiga karkashin lafazin qawm to ai da ba za a yi adafin cewa wala nisa'un min nisa'in dan haka da irin wannan aya malamai suka kafa hujja da cewa kwata kwata mace baya halatta a musulunci ta ma mazalimanci an gane ko domin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cai ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wanda yake mafi kwarewa a wajen karanta littafin Allah shine zai limanci jama'a to a wannan hadisi suka ce mace baya halatta ta ma mazalimanci sai dai ta ma ƴan uwanta mata wannan ita ce fada ta jumhurin malamai daga cikin magabata wanda ya tafi akan cewa mace tana iya ma mazalimanci shine al-Imam al-Tabari Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari shi ya tafi akan cewa mace yana halatta ta ma mazalimanci sai ya kafa hujja da hadisin Ummu Waraka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta riƙila dani in lokacin sallah yayi yayi kiran sallah sai ta limanci ma jama'ar gidanta to takan ma matan gidanta limanci sai ya ce a cikin babu dalilin da ya ware wannan dattijo ladanin da yake mata kiran sallah to amma dai magana mafi rinjaye baya halatta mace ta yi ma maza limanci sai dai ta yi ma ƴan uwanta mata in ka koma a malikiya ba ma mazan ba hatta da mata mace ba ta limanci su a malikiya sai dai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa tana iya ma ƴan uwanta mata limanci to shine anan sai ya ce wala talmizu an gane ko shine sai ya ce asa an yakunu khairan minhum ya kusanta su waɗanda ake ma izgini ake yi musu ba'a agun Allah subhanahu wata'ala su zamantu sun fi alkhairi agun Allah ma'ana sun fi su matsayin daraja so da yawa kana ma mutum izgili ka rena shi kana masa ba'a to agun Allah ya fi ka matsayi ya fi ka daraja to haka su ma mata kar su ma ƴan uwansu mata ba'a da izgili ubangiji ta'ala ya ce ya kusanta su matan da ake ma ba'a da izgili agun Allah ya kusanta su zamantu sun fi daraja sun fi matsayi akan su matan da suke yi musu izgili dan haka di yanayin da dan uwanka musulmi yake ciki kar ka yi abin da zaka aibanta shi kai masa ba in ma ta bangaren halitta Allah ya yi shi baki ne lut ko gajere ne ko dogo ne ko kibakiba ne ko ramamme ne ko wajen dabi'un shi da halayensa irin maganarsa ko sanya tufafinsa ko tafiyarsa da sauransu wannan duka haramun ne ka ringa ba'a da game da dan uwanka musulmi sai yace wala talmizu anfusakum ubangiji ta'ala yace kar ku ringa aibanta kawunanku an gane ko kar ku aibanta kawunanku kaga anan ka kalli yadda ubangiji subhanahu wata'ala yayi mana wannan hani cewa kar mu aibanta kawunanmu saboda in ka aibanta dan uwanka musulmi ka tabbata kanka ka aibanta yanzu a cikin mu wane ne yake so ya aibanta kansa ya kushe kansa ba wanda yake so ya aibanta kanshi kowa dabi'ar shi dan adam so yake ya zuga kanshi ya nuna cewa shi na kwarai ne to ka tabbata in ka aibanta dan uwanka musulmi kanka ka aibanta saboda su mu'minai ƴan uwan juna ne in ka aibanta dan uwanka mumini kanka ka aibanta dan haka Allah yace wala talmizu anfusakum karku aibanta kawunan ku, ma'ana karku aibanta ƴan uwanku musulmi, domin in kuka aibanta ƴan uwanku musulmi kuka yi musu ba'a, kuka yi musu izgidi, to ku tabbata kanku kuka ma. Dan haka duk yanayin da ɗan uwanka musulmi yake ciki kar ka yi abin da za ka aibanta shi, ko da yana da wani abu na illa tattare da shi, to baya halatta. Ubangiji ta'ala sai ya ce wala tanabazu bil alqab, kar ku ringa jifan juna wato da mummunan laƙabi, laƙabin da ke akwai ƙi da ƙyama, mummunan laƙabi wanda mutum baya so, to wannan haramun ne. Kama ɗan uwanka musulmi laƙabi, wanda wannan menene mafi yawan shi a cikin jama'a ta musulmi, idan ka hada mutum goma sai ka samu takwas zuwa tara kowa yana da wani laƙabi da aka yi masa, wani iyazu billahi, wanda kuma a ƙarƙashin wannan laƙabi akwai aibantawa, saboda laƙabi ne wanda yake akwai abin ƙi da ƙyama a cikin shi. Dan haka duk wani laƙabi wanda akwai ƙi da ƙyama a cikin shi haramun ne, kama ɗan uwanka musulmi, kamar yadda kai baya halatta kai masa, shi ma baya halatta yayi maka laƙabi. Dan haka in zaka kirayi ɗan uwanka musulmi, ka kiraye shi da suna wanda yake mafi soyuwa a kunsa, suna wanda yake kyakkyawa, wanda shari'a ta yarda da shi, wanda sunan da in ka kiraye shi zai ji daɗi, zai yi farin ciki, kamar yadda Allah ya faɗa ya umarce mu wa qulul linnasi husna, ku faɗa ma mutane faɗa wadda take kyakkyawa. Duk wani suna da ka san ɗan uwanka musulmi yana ƙi yana ƙyama, to haramun ne ka kiraye shi da wannan suna. An gane ko? Shine yace wala tanabazu bil alqab, kar kuma junanku, kar ku jefi junanku bil alqab, wato da laqabba waɗanda suke mummuna, laqabi wanda yake mummuna, haka kawai a rada ma mutum suna wanda yake bai dace ba, haramun ne. Ubangiji ta'ala sai yace bi'isal ismul fusuqu ba'da al iman, ubangiji ta'ala yace tirda Allah wadai game da suna wanda yake na rashin da'a bayan imani. Allah ya azurta mu da imani, mun samu sunaye waɗanda suke kyawawa, sunayen annabawa da manzanni da salihan bayi, amma a zo a kauce ma wannan suna, a ringa ma mutum laƙabi wani laƙabi can daban. Allah wadai ne Ubangiji ta'ala ya yi game da suna wanda yake na rashin da'a, shine mummunan laƙabi, bayan mutum Allah ya azurta shi da imani a ringa yi masa wani laƙabi na daban. Dan haka wannan aya tana tabbatar da duk waɗanda suke ma jama'a laƙabi, mummunan laƙabi, to wannan fasikai ne. An gane ku? Ka kirayi ɗan uwanka da wani laƙabi mummuna, wannan fasikanci ne, rashin da'a ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda su da yawa kawai wani jimrewa ne yake, dan dai ba yadda zai yi, idan ya biya ka faɗa za a yi, amma sai ka ji wani shi kuma yana ganin gwaninta ne, wai sai sunan da mutum baya so wai da shi zai kiraye shi, wai ya yi yadda zai yi da shi. Wannan ai kamar fito na fito ne kake da Ubangijinka, domin Ubangijinka subhanahu wa ta'ala shi ne ya haramta, shi ne ya ce kar mu yi, wala tanabazu bil alqab, kar ku jefi junanku da wato laƙabi, shi ne mummunan laƙabi wanda ke akwai ƙi da ƙyama a cikinsa. Sai ya ce bi'isal ismul fusuqu ba'da al iman, tirda Allah wadai da suna wanda yake na rashin da'a wato bayan imani. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa man lam yatu, duk wanda bai tuba ba game da yi ma jama'a laƙabi, Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humuz zalimun, waɗannan su ne azzalimai. An gane ko? Waɗannan abubuwa da aka zano, yin ba'a da mutane, da yi musu izgili, da aibanta jama'a, da yi ma mutane laƙabi, mummunan laƙabi, duk wanda bai tuba ba, Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika humuz zalimun, waɗannan su ne azzalimai, wanda sun zalunci kawunansu, makomarsu wuta, in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwamta musu ba, wanda wannan laifi ne daga cikin manyan laifuka. Wal iyazu billahi, yin ba'a game da ɗan uwanka musulmi, domin a ƙarƙashin ba'a akwai wulakantawa, haka aibanta ɗan uwanka musulmi haramun ne, domin aibanta ɗan uwanka musulmi wulakanta shi ne, haka yi ma ɗan uwanka musulmi mummunan laƙabi, wannan wulakanci ne, kamar yadda kai baka so ai maka to baya halatta kama dan uwanka musulmi duk wanda bai daina ba ubangiji ta'ala yace azzalimi ne Allah ya kare mu dan haka aka dace wannan aya tana fa'idan tadda mu haramcin wulakanta ƴan uwa musulmi sannan malam yazo da aya ta biyu fadar Allah subhanahu wataala wailul likulli humazatil lumaza ubangiji ta'ala yace tsananin azaba ta wutar jahannama ya tabbata likulli humaza ga dukkan waɗanda suke wato kyahucin jama'a lumaza waɗanda suke kuma masu zumbuce an gane ko lafazin humaza an ciro shi ne daga alhamzu in aka ce alhamz shine kyahuce mutum ya wuce sai kaga yana kyahutawa yana nuna shi ko kuma ya ringa nuna shi da wutsiyar ido wannan shine ake kira kyahuce haramun ko kuma zumbuce nuna mutum da baki an gane ko nuna mutum da baki shine ake kira allams sai kaga mutum ya huddo harshe wai yana nuna mutum to me kake nihi kana nihi ka sare yadda darajar shi cewa ba kowa bane bashi da wani matsayi bashi da wata daraja to wannan in kai kanka kama duk wanda kai kyahucen sa ko kai zumbucen shi ka tabbata kanka kama kuma a wannan aya ka shedi ne da barazana ubangiji ta'ala yake ma bayin sa mu'mine da wata azaba ta musamman ga duk waɗanda suke zumbucen jama'a suke kyahucen su wannan ɗabi'a ce wata waɗanda suka kafirce ma ubangiji kafirai su ne suke zumbucen jama'a suke musu suke kyahucen su in sun wuce kamar yadda Allah ya faɗa wa idza maru bihim yataghamazun idan mu'minai sun wuce da su yataghamazun sai su ringa nuna su da wutsiyar ido suna kyahucen su shine al-ghamz nuni da wutsiyar ido domin wulakantawa to dan haka a takeice ita ma wannan aya tana fa'idantar da mu haramun ne duk wani abu wanda yake na wulakantawa da kaskantawa ga musulmi baya halatta ka ringa kyahucin dan uwanka musulmi ko ka ringa zumbucen sa ka ringa nuna shi da baki malam sai zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi hasbi mir'in min sharri an yahqira akahul muslim manzon Allah yace ya ishi mutun sharri da mugunta wulakanta dan uwansa musulmi wai ka kaddara cewa a rayuwar bawa duk wani abu na sharri da mugunta ya kaurace masa kawai sai dai wulakanta dan uwansa musulmi to wannan sharri na wulakanta dan uwa musulmi kadai ya isa ya jefa shi wutar jahannama a ranar kiyama an gane ko a ce wai komai na sharri da mugunta mutun ya kaurace amma sai wulakanta ƴan uwa musulmi to wannan kadai ya ishe shi laifi agun Allah subhanahu wataala laifin da zai iya dosa shi cikin wutar jahannama wal iyazu billahi wanda wannan hadisi yana fa'idantar da mu wulakanta musulmi laifi ne babba daga cikin manyan laifuka wanda sallah da azumi da zakka da haji da sauran ayyuka na ibada ba sa goge wannan laifi iya abin da yake goge wannan laifi shine tuba ga Allah subhanahu wataala mutun ya daina kuma shi wanda ka wulakanta ka je ka bashi hakuri ka nemi cewa ya yafe maka shine yace bi hasbi mir'in min sharri ya ishi mutun game da sharri da mugunta an yi haqira akahul muslim wulakanta dan uwansa musulmi kadai ya ishe shi sharri da mugunta wal iyazu billahi koda bai zo da komai ba wannan kadai ya isa ya kai shi wutar jahannama Allah ya kare mu al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi malam na faɗa cewa hadisin anan kusa ya gabata hadisi ne mai tsawo a baban da ya wuce sannan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr maza Allah ya ce duk wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da nauyin zarra shine jankiya shi na girman kai maza Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba in aka ce zarra shine jankiya shi wanda sai an sanya wato wata kwalba sannan mai girmama abu sannan ake iya gane shi wasu malamai sun fassara zarra shine idan ka bude taga inda hasken rana yake shigowa zaka ga wata kura tana tashi to wannan kura wanda baka iya kamawa ita ce ake kira zarra misali ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da kankantar abu kamar yadda yake wa in kana misqala zarratin yake cewa wa in ka yake cewa fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara to shine anan yace wato la yadkhulul jannata manzon Allah yace ba zai shiga aljanna ba a gobar kiyama man kana fi kalbihi duk wanda a cikin zuciyarsa akwai misqalu zarratin daidai da nauyin yankiya shi min kibirin na girman kai duk wanda yake da girman kai da jiji da kai da nuna isa ko mun kankantar shi manzon Allah yace ba zai shiga aljanna ba wanda karkashin jiji da kai da nuna isa akwai wulakanta sauran jama'a domin duk mutumin da yake ganin kanshi shi wata tsiya ce kenan me yake ganin sauran jama'a ba su kai shi ba wanda kar mu manta girman zamu iske babe na musamman nan gaba girman kai fa shine farkon laifin da aka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk a cikin laifukan da aka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai shine laifi na farko kamar yadda lokacin da Allah ya umarci mala'iku su duka su yi sujada ga annabi Adam gaba ɗayan mala'iku suka duka suka yi sujada amma banda Iblis Ubangiji ta'ala ya ce fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin shi kadai yake ya duka yayi sujada ga annabi Adam yayi girman kai gabarin bin umarnin ubangijinsa don haka sai ya zamanto daga cikin kafirai wanda wannan ya isa ya nuna mana muni na girman kai wanda shi mumini abinda ake bukata koda Allah ya kai ka wani matsayi Allah ya azurta ka da wani matsayi in ma matsayi na ilimi ko matsayi na dukiya ko wani matsayi na shugabanci to kar ka dauki kanka akan cewa kafi kowa dabi'ar mumini shine kaskanta kai duk wanda ya kaskanta kai sakamako Allah zai daga darajar shi kuma masu kaskanta kai sune Allah ya kebance ma aljanna a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su kamar yadda yake fada tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin to shine anan yace duk wanda yake da girman kai daidai da nauyin jankiya shi a zuciyarsa manzon Allah yace ba zai shiga aljanna ba kasancewar ba zai shiga aljanna ba in Allah bai rangwamta masa ba ko kuma sai an azabtar da shi gwalgwadon laifinsa sannan a ƙarshe a kai shi wuta a kai shi aljanna ko kuma duk wanda ya halatta girman kai ya nuna cewa ai abu ne wanda ya halatta ka nuna isa ka nuna jiji da kai to wannan ya halatta abinda Allah ya haramta duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta ya kafirta idan ya mutu akan haka bai tuba ba makomar shi ita ce wuta faqala rajulun wani mutum daga cikin sahabbai sai ya ce ya manzon Allah innar rajula lalle mutum kwa dabi'arsa yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana mutum yana son tufafinsa ya zamanto kyakkyawa wa na'aluhu hasana mutum yana son takalmansa su zamanto kyawawa so a iya abinda suka fahimta sanya tufafi kyawawa da takalmi mai kyau shine girman kai manzo Allah yace a yace inna Allaha jamilun ubangiji ta'ala kyakkyawa ne mai matukar kyawu ne zatin shi ya kai matuka a wajen kyawu sunayensa da sifofinsa da ayyukansa sun kai matuka a wajen kyawu komai na Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawa ne ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da duk wata sifa ta aibi da tawaya dan haka yake suna al-quddus an gane ko al-quddus wanda ya kai matuka a wajen tsarkaka game da duk wani aibi da tawaya shine anan manzon Allah yace inna Allaha jamilun ubangiji ta'ala kyakkyawa ne ma'ana komansa mai kyau ne yuhibbul jamala kuma yana son kyawu dan haka in Allah ya wadatar da kai kana da wadata ka sanya tufafi mai kyau bakin gwalgwadon halinka takalmi mai kyau wanda babu israfi wuce gona da iri wannan ba laifi bane ba a gane ku ka sanya Allah ya wadatar da kai ka sanya tsahin kaya me ne ma a taimaka masa wajen wazaya kaga ka boye kanka amma kuma anan kai talakka da bakka da hali to baya halatta ka je ka ringa kallafa ma kanka ka ci bashin mutane ka zo kayan da sun fi karfin ka ka zo ka dinka ka sa a jikinka wannan wauta ne da rashin hankali kowa ya tsaya matsayin shi Allah da ya halice mu ya bambanta mu ta kowane bangare ba daidai ba muke dan haka kowa ya tsaya matsayin sa kai matsayinka na talakka ka sanya kaya didi ya kai karka dora ma kanka abin da ya fi karfin ka kai wanda kake mawadaci to ka bayyana ni'imar da Allah ya maka ka sa kaya masu kyau wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis sai manzon Allah yace al-kibru shi girman kai manzon Allah yace badrul haqqi kin gaskiya a fada ma gaskiya ka ki wannan shine girman kai ita gaskiya daga kowa karbatta ake wanda yake sama da kai in ya fada ma gaskiya ka tabbata gaskiya ce ka karba ko wanda yake sa'anka daidai da kai ko wanda yake kasa da kai in dai gaskiya ce daga bakin duk wanda tazo ka karba wannan shine kaida sai an gane ko shine yace al-kibru girman kai badarul haqqi shine kin gaskiya wa gamdun nasi da wulakanta mutane rena ajwadin mutane ka ringa ganin mutane kowa ba kowa bane ba wannan shine ake kira girman kai saboda duk mutumin da yake ganin shi wata tsiya ne yana nuna isa da jiji da kai kenan sauran jama'a ba kowa bane ba to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana haƙiƙanin girman kai kin gaskiya da kuma wulakanta mutane wannan shine girman kai mutumin da za a faɗa masa gaskiya ya ki karba ko kuma mutumin da zai ringa wulakanta mutane ya ringa ganin cewa shi yafi kowa to wannan shine hakikanin girman kai duk wanda dabi'ar shi ce da al'adar shi haka to ba zai shiga aljanna ba in ma ba zai shiga aljanna a karan farko lokacin da mu'minai suke shiga sai an azabtar da shi in ko ya halatta yin girman kai kwata kwata ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare mu sannan hadisi na gaba hadisin Jundub ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rajulun wani mutum ya faɗa an gane ku a cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu kamar yadda yazo a wata riwaya sai yace wallahi la yaghfirullahu li fulan rantsuwa nake da ubangiji na Allah ba zai gafarta mawa na ba wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya mai tsawo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda mutane ne biyu waɗanda suke abokan juna ɗaya mai ibada ne ɗayan shi kuma yana sheke ayar shi yana abubuwan da basu dace ba shi wannan mai bautar Allah sai ya ringa jan hankalin sai ya ringa wane ka dina wane abin da kake fa ba daidai bane ba yana dan jan hankalin sai yana masa nasiha sai ya ce kyale ni da ubangiji na sai ya ce in ya masa nasiha sai ya ce masa kyale ni da ubangiji na kai har aka kai wata rana ya fusata sai ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba tace Allah ba zai gafarta maka ba Allah sai ya yi wahayi ga annabin wannan lokaci shi wannan mai ibadar wanda ya ce Allah ba zai gafarta ma wani Allah ya ce na zubar da aikin ka kai kuma da aka ce ba za a gafarta maka Allah ya ce na gafarta maka ba ko marka aljanna ta shine anan a takaice hadisin na Jundub ibn Abdullah yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rajulun wani mutum ya fada ga wani dan uwansa yace wallahi la yaghfirullahu li fulan rantsuwa nake da Allah wani Allah ba zai gafarta masa ba kenan ya yanke masa kauna kwata kwata game da jin kan Allah kamar yadda kai mu'mini baya halatta ka yanke ma kanka kauna game da jin kan Allah to haramun ne ka yanke ma wani kaunar jin kan Allah subhanahu wataala saboda laifi ne babba daga cikin manyan laifuka yanke kauna game da jin kan Allah Allah ya faɗa innahu la yasmin ruhillahi illa alqaumul kafirun ba wanda suke yanke kauna game da jin kan Allah sai mutane waɗanda suke kafirai haka a cikin suratul hijr wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun ba masu yanke kauna game da jin kan Allah sai batacci kaga anan da yace wallahi la yaghfirullahu li fulan, rantsuwa nake da Allah wani Allah ba zai gafarta masa, wai ya yanke masa kauna game da jinkan Allah, wai laifin sa ya girmama. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo ga annabin wannan lokaci yace manzal ladhi ya ta'alla alayya, Allah a gafira li fulan. Ubangiji ta'ala yace wane ne yake bugun gaba a kaina yake rantsuwa cewa ba zan gafarta ma wani ba. Ubangiji ta'ala yace fa inni ghafartu lahu, ku tabbatar masa shi wanda aka ce ba zan gafarta masa, Allah yace ku tabbatar masa na gafarta masa na yafe masa. Kai kuma da kai yanke masa kauna game da jin kaina, Allah yace wa ahbadtu amalaka, na zubar da aikin ka kwata-kwata, na zubar da aikin ka duk ibadar ka da kake gani, Allah yace na shekar da ita. Anan menene ya kai shi ga yanke, menene ya kai shi yake yanke ma wani kauna jin kaina Allah subhanahu wataala, jiji da kai da nuna isa, shi yana ganin shi wani matsayi gare shi abun Allah, yana ganin cewa ibadar da yake shi wani matsayi gare shi, har ya kai yana wulakanta mutane, yana yanke ma mutane jin wannan kaunar jin kan Allah subhanahu wataala. Shi yasa anan Allah ya yi wahayi yace manzal ladhi ya ta'alla alayya, wane ne yake bugun gaba a kaina yake rantsuwar cewa ba zan gafarta ma wani. Ubangiji ta'ala ya yi wahayi yace shi wanda aka ce ba za a gafarta masa na gafarta masa, shi kuma wanda yace ba zan gafarta ma bawa na, shi kuma na zubar da aikin sa. Dan haka dillai girman laifin bawa karka yanke masa kauna game da jin kan Allah, duk munin laifin bawa karka yanke masa kauna. In zaka iya kawai abinda aka shar'anta maka, kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, amma ka yanke masa kauna game da jin kan Allah wannan haramun ne. Karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba, nan zamu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.